واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قوديا والله سبحانه وتعالى يبا مكيبا دعوة وكراتو لمكا سابي ماكو ماكو أولنا مجلسينا وما يعبرك نام صلاة أصبت القوية هو ke garin azare jahar Bauchi majalisi da muke karatu nasirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga littafin nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan zai zama shine majalisi na 88 cikin jerin majalis da muke gabatarwa na bayani da sharhi ga wannan littafi na Nuhul Yaqin. Gabanin mu tafi hutun azumin Ramadana, babin da muke bayani a kansa shine yadda mushrikan Makka suke ta kokarin dakushe wannan da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake yi na kira zuwa ga musulunci, na kira zuwa ga kadaita Allah madaukakin sarki da bauta da watsi da bautan kuma. To idan ba a mance ba, mun ga salo-salo da mutanen Makka mushrikai suka yi ta amfani da shi domin su dakile wannan da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin su disa shi hasken wannan addini na musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Sun yi ta bin salo iri-iri don su ga wannan da'awar ta ci baya, dan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya daina wannan da'awa ta sa da yake. Idan ba a mance ba, mun ga yadda suka yi ta tsambamar waɗanda suke masu rauni cikin wanda suka karɓi musulunci gurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, irin su Bilal, ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, irin su Amir bin Fuhaira, shi ma yana daga cikin jerin masu rauni waɗanda waɗannan mutane na Makka, mushrikan Makka, suka tsangwame su, suka cutar da su sakamakon karɓar wannan musulunci da suka yi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. To yayin da suka ga tsangwama da suke yi wa masu rauni ba ta haifar da ɗa mai ido ba, a ƙarsu ba ta cimma ruwa ba, maimakon masu raunin nan su karaya su bar wannan addini na musulunci, sai ma abin da ya faru, sai hakan yake ƙara musu ƙarfin imani da takawa. Kuma wani wanda bai shiga musuluncin ba, hakan ya sa yake fahimtar cewa wannan addini ba komi aka yi shi ne addini na gaskiya, don ba yadda za a yi a yi ta cutar da mutum ana tsangwamarsa dangane da abin da babu wata riba da zai fita da ita. Wannan alama ce da take nuna cewa wannan addini addini ne. To hakan ya sanya aka yi ta samun adadi mai yawa suna shiga wannan addini na musulunci. Wannan yasa mushrikan nan na Makka suka fahimci cewa wannan salo fa ba zai amfanar da su ba, na tsangwamar masu rauni da cutar da su da gallaza musu. Maimakon hakan yasa suka rai su bar addinin musulunci, sai ma ya ƙara musu ƙaimi da ƙarfin gwiwa. Sannan kuma hakan yasa wasu wanda ba su shiga musuluncin ba suke ta shiga musulunci, sai suka fahimci wannan mataki nasu ba za su ci nasara a kansa. Wannan yasa suka je mataki na biyu. Mataki na biyu shi ne suka tura wakilai gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su je su tattauna da manzon Allah, su shawarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan duniya manzon Allah yake so, abin duniya yake so, su sun ɗauki alkawarin tara masa dukiyar da za a wayi gari a Makka ba wanda ya kai shi duki. Za su tara masa dukiyar da zai zamanto a Makka ba wanda ya kai shi tarin dukiya, don ya kabe daga wannan da'awa da yake na kiran mutane zuwa ga bautan Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi shi. Wannan in ba a mance ba mun karanta wannan ba. Sun turawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Utbah ibn Rabi'a ya je tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya bidiro wa manzon Allah wasu abubuwa wanda in manzon Allah ya karba shikenan sun yi nasara, sai kuma sai kame daga da'awar da yake. Na farko ya bidiro masa da dukiya, idan dukiya yake so to za su tara masa dukiya zama duk Larabawa ba wanda ya kai shi dukiya. Idan mata yake so za su zubo masa ƴan mata wanda suke tashe suke kan gaci, ya zaɓa iyasar ransa ya dirje za su auren masa ko ɗari yake so za su ba shi. Idan kuma mulki yake so to za su jagorantar da shi su mulkar da shi a kansu, ya zama babu abin da za a zartar sai da yawunsa, sai da yardarsa, sai da saninsa. Waɗannan abubuwa guda uku duka Utbah ibn Rabi'a ya je ya bijiro da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma manzon Allah bai mayar masa da wani martani ba, face karanta masa ayoyi da yayi na farkon suratul Fussilat daga kan aya ta farko har zuwa kan aya ta 10. Waɗannan ayoyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantawa Utbah sun karyar wa Utbah da zuciyarsa. Yadda ya ji ana karanto ayoyin, jikin shi ya bashi cewa waɗannan ayoyi ba magana bane na mutum, magana ne na Ubangijin mutum. Da ya koma gurin Qurayshawan Makka yake bayyana musu cewar shi fa abin da ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na karantawa bai yi kama da waka ba, domin waka ita take cike da fasaha, to abin da ya ji manzon Allah na faɗi bai yi kama da waka, sannan bai yi kama da bokanci ba, kuma bai yi kama da tsubbu ba. Yace abun nan da ya ji Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana faɗi abu ne wanda nan gaba zai zama mai girman sha, ce shi nasiharsa da yake gare su su fita daga sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ma ko su karbi abun da ya zo da shi, dan alama na nuna abun nan da yake tattare da shi zai zama mai girman sha, ko kuma in ba su karba ba su fita a sha'aninsa kar su yi ta fito na fito da shi, su bar shi da sauran mutane. Idan mutane sun karba shi kenan su bi su su karba, in ba a karba ba su bar shi da sauran mutane. Martanin da suka mayar masa shine Muhammad ya sihirci, sai suka ƙi su karbi wannan shawari nasu. Wannan mataki nasu na biyu shi ma bai amfanar musu da komai ba, sai suka tafi zuwa ga mataki na uku. shine suka zauna suka yi meeting tare da manzon Allah cewa za a tattauna a fahimci juna tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah shi yana so a zauna a tattauna. Aka zauna tattaunawa abinda suka bijiro da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine su suna son zaman lafiya, suna son sulhu, ba sa son tashin hankali. Annabi ya ce shi ma yana son zaman lafiya, yana son sulhu, ba ya son tashin hankali. Sai suka ce to suna da shawara na abinda idan Annabi ya yarda ya karba daga gare su zai taimaka wajen wanzuwar zaman lafiya tsakaninsa shi da su. Annabi ya ce bismillah ku bijiro da shi, ina maraba da shi 100%. Suka ce abin shi ne Annabi ya zo su je su bauta wa gumakansu tare da shi, su ma za su zo suna bauta wa Ubangijin Annabi tare da Annabi. Wannan dabarar su ita ce in har Annabi zai zo ya bauta wa gumakansa, ai kaga ba zai magana kan gumakan ba, sai ba zai ce bautan gumakan shirka ba ne, ba zai ce wanda ke bautan gumakan dan wuta ba ne in har za a je a yi tare da shi, ba zai ce wanda suka mutu suna bautan gumakan suna wuta ba. Wannan ita ce dabarar su. Annabi sallallahu alaihi wasallama gabanin ya bayar musu da martani, Allah madaukakin sarki ya saukar masa da sura su kutun da aka kira ta da sunan kafirai, suratul kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Aka saukar masa da wannan sura su kutun kace ya ku kafirai ba zan taba bautawa abin da kuke bautawa, wannan bukata ta ku ba zan karba ba, ba yanda za a yi in sallama in zo mu yi addinin ku ni da ku tare, alhali addinin ku shirka ne, ni kuma ba na shirka, sannan kuma ba za ku bauta abin da nake bauta ba, matukar za ku ci gaba da bautan gumaka to ba da za ku zo ku bauta abin da nake bauta ba. Kina wannan yana nuna koda sun je sun bauta wa abin da Annabi ke bautawa, wannan ba bauta sunanta ba, matukar suna bauta wa gumakansu, shine ma'anar wala antum abiduna ma kuma ba za ku bauta abin da nake bauta ba. Me yasa? Matukar kuna bautan gumakan ku, koda kun je kun bauta abin da nake bauta wa, bautan ku shiriri ta ce ba karɓaffiya ba ce, saboda Allah baya bukatan bautan ka, matukar kana bautan wani. In kana so Allah ya karɓi bautan ka to ka keɓe bautan taka gare shi, shi kadai ba shi da abokin tarayya, to anan ne zai karɓi bautan ka. Amma matukar za ka bauta wa Allah, ka bauta ma wani Allah, to Allah ba bukatan bautan ta. Shine ma'anar wala antum abiduna ma, shine abinda Allah ya ce ana aghnash shuraka'i anish shirk, ni ne mafi wadatuwan waɗanda ake musu tarayya, wanda za a musu tarayya Ubangiji shi ya wadata, baya bukatar tarayya, partners Ubangiji baya su. Shine ana aghnash shuraka'i anish shirk, yace man amila amalan, duk wanda ya aikata wani aiki, ashraka fihi ma ghayri, yayin shirka da ni tare da wani na, ya sanya mu tsare ku, ya sanya mun sako'i, ya sanya mun partners, Ubangiji subhanahu wataala ce taraktuhu wa shirku, na bar shi da wannan aiki nasa ba na bukata, shine ma'anar wala antum abiduna ma. Annabi ya gaya musu wannan don mushrikai sun fahimci fa cewar a wannan mataki nasu na uku Annabi ba zai sallama musu. Annabi ya ce babu zaman lafiya in dai za a bauta ma wani wanin Allah, ku ce a zauna lafiya ba za a taɓa zama lafiya, kenan zaman lafiyan da suke nema ba zai samu ba ta wannan hanya. In har ana so a zauna lafiya to a keɓe Ubangiji da bauta, amma matukar za a bauta ma wani Ubangiji ba yadda za a ce na yi shuru, alhali ni kuma manzo ne na Allah, an aiko ni ne saboda in zo in tsawatar kan bautan wani Ubangiji, haka kenan ba za a taɓa samun zaman lafiya ba. In ta wannan hanyar kuke ga za a samu zaman lafiya to ba za a taɓa samu ba har abada. Wace suka fahimci cewar wannan mataki nasu na uku nan ma ba nasara, to anan sai suka je ga mataki na huɗu. Wannan duk mun karanta sa, wannan kamar matashi ya muke. Mataki na huɗu da suka je gare shi shine sun yarda Annabi ya ci gaba da bautansa, kuma ya ci gaba da kiran mutane zuwa ga wannan addini na Musulunci, amma suna neman alfarma guda ɗaya, daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wace alfarma ce suke nema daga gurin manzon Allah? Alfarmar ita ce duk wani abu da ya shafi magana akan gumakansu cikin Qur'ani annabi ya cire shi. Duk wani abu da ya zo wa annabi akan magana kan gumakansu na kushewa ko aibantawa ko kushe mai dogon gumakan ko aibantawa, annabi ya kare shi da magana. Annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma Allah madaukakin sarki ya saukar masa da aya ta Al-Qur'ani ya mayar musu da martaba. Allah ya ce ka ce musu ma yaqulu li an ubaddilahu min tilka'i nafsi, bashi yuwa gare ni, bashi cancanta gare ni in canja Al-Qur'anin nan ni da karan kaina saboda wahayi aka mun. Saboda haka ban isa mu goge wani abu daga cikin sa ba, yanda aka sauka mun haka zan isa da shi. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. كتي ومشركنا نمكا باشي تنشن تغريني ني منزوني بيداتي غريني با أمسأينا نمنزو نشن جوانا القرآن دا أكا صوتنا تكران كي نابا تارد كومرني دا كبرون كبرني إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أي باقو مينكي دي باقواتي أبن دا أكا موحي. Saboda haka abubuwan da kuka ganna zuwa da su ba kirkirarsu nake, Allah madaukakin sarki ke saukar mu. To ko tunda shi ke saukar mu, kun ga ba ni da iko in goge wani abu ko in shafe wani abu ko in kame daga magana kan wani abu saboda ba ni nake kirkira. Abinda nake zuwa da shi wahayi aka mun. Saboda haka yau ban isa in kame daga abin da aka mun wahayi ba har sai in umurni aka mun. Matukar ko ba mun umurni ba dole in ci gaba da abin da ake saukar mu kuma ake mu umurni a kansu. Wannan shine matakin su na hudu, shi ma ba su yi nasara. To da suka ga ba su yi nasara a wannan mataki nasu na hudu, sai suka je mataki na biyar. Su dai duk kokarin su su ga wannan kira da manzon Allah yake na a zo a kadaita Allah madaukakin sarki da bauta, a daina bautan gumaka, su ga annabi ya daina. Wannan shi zai sa su zauna lafiya su a fahimtar su da ganin su. To sai suka je ga mataki na biyar. Mataki na biyar kuma shine yaudara. Yaudaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta hanyar nuna wa manzon Allah su za su karbi wannan musulunci. Sai aka samu manya-manya daga cikin su masu fada, madaukaka, waɗanda suke da mulki kuma suke da abun duniya daga cikin mutan Makka Quraishawa, suka hada kawunansu suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna tattaunawa da shi, suna so su sa masa ka'idoji da sharuɗa za su karbi musulunci na, amma suna da ka'idoji. Daga cikin ka'idojinsu dole ne ya ware musu gurin zamansu, ma'ana yanda zai zo ya zauna da kowa, wannan makaho ne, wannan gurku ne, wannan miskini ne, wannan talaka ne ba shi da cin yau balle na gobe, wannan rigarsa ɗaya. Su ba su yarda annabi ya haɗa su a majalisi ɗaya da makasanta talakawa fakirai ba. Ya ware musu majalisinsu daban a matsayinsu na maɗaukaka, ya je yana zama tare da su, su ma waɗannan makasantan yana zama tare da su. To sun zo sun zauna tare da manzon Allah suna kokarin gindayo masa waɗannan ka'idoji da sharuɗa bisa hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ɗaya daga cikin sahabbansa masu rauni makawu, Abdullahi ibn Ummi Maktum, ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tunda makawu ne ba gani yake, bai ga me ke gudana ba, shi ne tattaunawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke yi da waɗannan madaukaka cikin Qurayshawa. Sai zo yana, ya Muhammad allimni mimma allamaka Allah, ya Rasulullah allimni mimma allamaka Allah, ya Rasulullah allimni mimma allamaka Allah. Yana kiran manzon Allah yana ka sanar da ni daga abin da Allah ya sanar da kai, ka sanar da ni daga abin da Allah ya sanar da kai. To annabi bai so wannan abin da wannan sahabi nasu Abdullahi ibn Ummi Maktum yayi ba, saboda yana ga yanzu nasara ce babba. Idan madaukakan Qurayshawan suka karɓi musulunci za a yi babbar nasara. To yanzu kuma idan ya yanke kamar sun yi asara, babban nasarar da annabi yake kallo ta fuskoki guda biyu.
iska ta farko matakar madaukaka cikin mutan Makka suka karbi musulunci tunda masu fada addini wannan zai sa da yawa daga cikin na kasan su magoya bayan su kuma suka karbi musulunci kaga za a samu adadi mai yawa da za su shiga musulunci wannan nasarar da Annabi yake kallo a fuska ta farko nasara da yake gani a fuska ta biyu yadda ake tsangwamar wanda suka shiga musulunci idan madaukakan nan sun karbi musulunci za a samu koba za a samu kariya za a samu garkuwa saboda yanzu madaukaka ne suka shiga musuluncin za su bada kariya wa masu rauni wadannan hangen yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama bai saurari wannan sahabi nasa Abdullah ibn Ummi Maktum da yazo yake kiran sa cewa ya sanar da shi daga abin da Allah ya sanar da shi Annabi ya tuya baya ya canza fuska bai ji dadin abin da Ibn Ummi Maktum ya so kuma wadancan mutane suna jin dadi Annabi ya ba su kulawa ta musamman da saurawo shi kuma wannan da yazo miskini makaho yana kiran Annabi ya sanar da shi Annabi ya juya ba suna jin dadi suna ga kamar hakar su za ta cimma duk da dai salo ne na yaudara sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyi na farkon suratu Abbas Abbas wa tawalla an ja'ahu al-a'ma وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تنهى الله يسوكم مسا ده wadannan ayoyi ya nuna masa cewa wadancan mutane fa ba musulunci na gaske suke da niyya amma wanda yake da niyya kyakkyawa kuma musuluncin yake nufi Allah ke nufi shi wannan makawan da yazo maka yana cewa allimi min ma allamta shi ya kamata ka saurara shi ya kamata ka ba wa kulawa shi ya kamata ka karantar ba wadancan ba su ba musuluncin suke su nan ma Allah ya tona asirin su ya bayyana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manufofin su cikin zakatun su tunda Allah ya san abinda zakatun bayi suka kunsa suka koyi wannan makamu Allah ya san da gaske yake musuluncin yake su Allah yake nufi sannan waɗannan manya-manya cikin Quraisha Allah san ba musuluncin suke su ba Allah suke nufi suna da wata manufa ta su ke bantacciya na tattauna wannan da suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah subhanahu wataala ya banka daiwa manzon sa abin ya fito manzon sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo zuwa ga wannan mai rauni da kuma masu rauni cikin sahabbansa da Allah masa umurni wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha har ka damu da wadancan manaukaka ba abin da za su kara ma ba balle su rage ka kai hakuri ka zauna da miskinai da fakiran da suke tare da kai wanda suke neman yadda Allah subhanahu wa ta'ala shine wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha suna bauta wa ubangijin su suna neman yardar sa safe da maraice kai hakuri ka zauna tare da su kar ka biye ma wadancan ba abin da za su kare ka da shi ba abin da za su tare maka ba abin da za su kange maka ba abin da za su kare maka wannan ma sai zama basiran sana wannan salo nasu da suka dauka na yaudara akasu bata cimma ba sai suka je salo na shida usulubi na shida shine kokarin kura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam titiye yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam titiye wanda Allah madaukakin sarki ba mu labari a cikin ayoyi na suratul isra Allah yake cewa su waɗannan mushrikai na Makka suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lan nu'mina laka hatta tabtura lana min al-ard yamuha ba za mu taba yin imani da kai ba mu yarda cewa kai manzo ne har sai in ka kubo mana da ruwa daga lungu-lungu da sako-sako na cikin garin ka mu ga ruwa kawai na kulkula ba ji ba ta ko ta ina ruwa na kulkula sannan in ya kulkulo ya dinga malala a cikin garin Makka malala ba na wasa ba kai ka ce ambaliyar ruwa in annabi ya haka to wannan abu na farko ke cikin abubuwan da za su lissafo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama in yayi to za su yadda cewa shi manzo nabi suka ce auta kuna laka jannatun min naqin wa inabin fatufatira al-anhara ilalaha tafjira ko kuma in hakan bai yiwu ba in baka kokugo mana da ruwa daga cikin garin makka ya malala lungu-lungu da saku-saku ba to abu na biyu ko mu ga a jefan garin makka wajen garin makka ka samar da kattikattin labbuna manya-manyan gonaki cike da bishiyoyin dabinai da inabi sa'annan kuma waɗannan manya-manyan gonaki da suke ba tare da dabinai da inabi ruwa na kai kawo tsakankanin bishiyoyi na dabinai da inabi idan haka bai yiwu ba au tusqita as-samaa kama za'amta alaina kisafa ko kuma kawai mu ga sama ta faɗo ka sa sama ta faɗo inda gaske kai manzuni kawai yanzu muna zaune nan sai mu ga sama ta faɗo in banda wata ban sama ta faɗo halaka su za wai su ga annabi ya sa sama ta faɗo in har su ya sa sama ta faɗo to su za su yadda shi manzuni to she za su yadda bayan su mutu kaga akwai rashin tunani aw yakuna laka baitun min aw ta'tiya billahi wal mala'ikati kabila wannan abu na hudu ke ko kuma in kana so mu yadda cewa kai manzo ne ka zo mana da Allah gashi nan a gaban mu muna ganin sa kiri da musu ga Allah nan muna ganin da mala'iku su ma su zo tawaga kabila kabila jama'a jama'a mu gan su gashi nan muna kallon su suna kallon mu in kai haka to za mu iya yadda kai manzo in hakan bai yiwu ba abu na hudu suka ce aw yakuna laka baitun min zukhrufin ko kuma ya zama kana da gida wanda yake na zinari kawai ka zo da katon gida yanzu hakan nan a gaban mu sai mu ga katon gida na zinari cike da kayan alatu da kayan more rayuwa a ce wannan naka in kai haka to za mu iya yarda cewa kai manzo na shida suka ce autar kafis sama ko kuma yanzu yanda muke tsaye tare da kai kawai mu ga kana ta hawa sama ka tsaye ka tafi can sama suka ce walan nu'mina lirqika hatta tunzila alaina kitaban nakra kai ko da ka hau sama ba za mu yi imanin mu yadda musallama cewa kai manzo bane har sai ka zo mana da littafi lokacin da ka hau sama littafin da ka zo mana da shi daga sama muna iya karanta in har kai haka to za mu iya yadda cewa kai manzo Allah sai ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam martanin da ya mayar wa waɗannan mutane Allah ya ce kul subhana rabbi ka ce wa waɗannan mutane tsarki ya tabbata ga ubangiji na dangane da waɗannan abubuwa da kuke lissafowa ubangiji ya tsarkake da yin aikata irin waɗannan abubuwa duka abubuwa ne da yake da alaka da duniya shi kuma ubangiji na duniya kaskantacciya ce gurin sa ku duka magana ku kan duniya ce inda idan mun duba mun gani na farko sun ce abu kuko musu da ruwa cikin garin maka kaga wannan duniya ce ko kuma annabi ya zama yana da tattikantin labuna a wajen makka wannan duniya ce ko kuma ya zama yana da katon gida na zinari wannan duniya ce ita kuma duniyar nan a gurin ubangiji bai dauke ta a bakin komai ba annabi ya ba mu labari cewar duniya da kimanta kimar duniya da ta kai kimar fuffuken sauro gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala to da kafiri bai isa ya sha kofi da yana ruwa ba amma dube da cewar duniyar bata da kima a gurin ubangiji za ka ga kafiri da katuwar mota ka gan shi da makeken gida da katon shago asusunsa cike da miliyoyi saboda ubangiji bai ɗauki duniya a bakin komai ba to sun zo maganganunsu duka akan duniya ce to ubangiji kuma ya tsarkaka daga waɗannan abubuwa wanda makaskanta ne gurinsa aikata su shine Allah ya ce ka ce musu subhana rabbi ubangiji na ya tsarkaka daga aikata kasassun abubuwan nan da kuke ta nema in zo muku da shi gabanin ku yadda cewa ni manzo wannan dalili na farko kenan da Allah ya ce wa manzansa ka ce subhana rabbi dalili na biyu malamai na tafsiri suka ce kace ubangiji na ya tsarkaka daga ni waɗannan abubuwan wanda shi kada yake banta da ni waɗannan abubuwa da suka lissafa ku gode ruwa daga kasa wannan ubangiji yake banta da shi shine inna ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun shine in yaga damun faruwa abu sai ce faru sai faru yanzu ubangiji yaga dama sai ce cikin asibitin nan ya ku gode ruwa sai kaga ruwa na kuka in yaga dama sai ce garin makka ya ku gode ruwa sai ruwa dinga kuka ubangiji shike banta da wannan annabi ba zai iya shine kace subhana rabbi sarki ya tabbata ga ubangiji na waɗannan ayyuka da kuke nema nayi ni bazan iya ba aikin ubangiji na ne hal kuntu illa basharar rasula shin ni ba kowa bane face dan adam mutum bawa wanda Allah ya halitta kuma manzo na Allah abubuwan nan da kuke so ku zo da su aiki ne na ubangiji shi kada yake banta da iyayen su ni bazan iya shine kul subhana rabbi kace sarki ya tabbata ga ubangiji na daga aikata abin da shi kadai yake banta da aikata hal kuntu illa basharar rasula shin ni wane ne face manzo shin ni ba kowa bane face manzo dan adam kuma manzo basharar rasula dan adam sannan kuma manzo to anan gurin ma dai duk da sun yi kokarin tsiyewa annabi amma dai duk da haka ba su yi nasara to akwai na bakwai da na mance ban ambata ba ta ma abubuwa guda bakwai dan su ga sun dakile wannan da'awa ta manzon Allah na bakwai din shine na shida wannan da na ambata shine na bakwai wanda na mance ban ambata ba sun samu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam suke ce masa inda gaske kai manzo ne daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan watan da muke ganin sa a cike a kammale karaba mana shi gida biyu ya dare gida biyu mu ga rabi ta nan rabi ta nan in har da gaske kai manzo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu kun yarda kun amince in har na nuna muku wannan za ku karbi musulunci suka ce kwarai sun yarda sun amince in har annabi ya raba musu wata gida biyu rabi yana ta wannan bangaren rabi yana ta wannan bangaren za su karbi musulunci ba a dau lokaci ba sai annabi ya ce ku daga kawunan ku kalla suna daga kawunan sai suka ga wata ya dare gida rabi yana ta wajen yankin Safa rabi yana ta wajen yankin Marwa suka ce la 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 wannan kan tsafi tsafi ne Muhammadu ya mana gashi kuma da sun ce in ya raba musu wata gida biyu za su tafi musu suna ganin wata ya dare gida biyu suka ce a Muhammadu ya tsafe mu sai wasu suka ce to amma yanzu yadda za mu saura ai akwai fatake da suke taho daga wajen Makka da suke shigowa ma in sun shigo mu tambaye su ji in mu ya tsafe mu ai bai sai tsafe duniya gaba ɗaya ba idan suka shigo muka tambaye su suka ba da shaida cewa ba su ga wata ya tsage ba wannan na tabbatar da cewa tsafe mu to daga ni ya waye sai ga wasu sun shigo garin Makka fatake sai suke tambayar su jiya da daddare kun ga wata ya rabe gida biyu suka ce kwarai suka ce kai Muhammadu ya sihirta duniya kenan ba iya makan kawai ya sihirce ba duk duniya ya sihirce a wanda suke shigowa su ma ya sihirce shi ne Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyi na alqur'ani ya mayar musu da martani ikhtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir tsafi ne wanda ya mamaye duniya inda za su ga aya su ga mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta darewan wata gida biyu sai su ce ai wannan tsafi ne wanda ya gaba duniya gaba kuma yake ci gaba da wanzuwa yake ci gaba da yaduwa waɗannan su ne matakai da wannan al'umma ta Qurayshawa suka bi don su dakila wannan da'awa ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama amma ba duk da haka
basu nasara.
Duniya suka bi waɗannan matakai guda bakwai da muka lissafo su a takaice, a ƙarsu bata cimma ruwa ba, to yanzu matakin da za su je gare shi shine mataki na ƙarshe, mataki na takwas. Wannan akan wannan gabas za mu tashi. Mataki na takwas wanda kuma shine mataki na ƙarshe wanda mutanen Makka suka yi amfani da shi wajen ganin sun dake ne wannan da'awa ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Ina ga saboda ƙuratowar lokaci, wannan mataki na takwas ɗin bayan matashiya da muka yi tunda yau wannan shine majalisinmu na farko, wannan shine zai zama majalisi na 88 kamar yadda na yi bayani a farkon karatu. Zai zamanto a matsayin matashiya dangane da karatun da muka yi gabanin mu je hutu. Sai zamanto idan mun zo a majalisinmu na gaba za mu tashi kan mataki na takwas, salo na takwas da waɗannan mushrikai na Makka suka yi amfani da shi domin su dakila wannan da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin su hana shiga cikin wannan addini na musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Sa'annan wanda suke cikin addinin ya zamanto sun karaya, sun koma da baya, sun fita daga addinin saboda matakin da za su rika wanda yake mai tsauri, shi ne za mu jinkirta bayani a kansa har sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu majalisinmu na gaba. Wannan tunda majalisi ne na farko muka ga cancantar mu takaita shi, kuma shi wanda yake ɗauka mana karatun an yi ƙoƙarin samunsa a waya ta citira, to amma dai bai kamata tunda yau ne ranar farko mu bar majalisin haka ba. Suka ga dacewar mu kan yi matashiya mu kaɗewa karatun da muka yi a baya kura, ta yadda idan mun zo ɗora za mu yi abubuwan da muka faɗa na daidai. Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe. Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.